بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البداء العجب العجاب وصانه من شيء اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدا يبود قوديا سنتبت قال الله سبحانه وتعالى ما هل تشم ميكوا ميكومي واندي رايا مزوى وانا يمشي من البركة yammacin talata tara ga watan Ramadan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 445 wanda ya daidai da 19 afwan ga watan Maris shekara ta 2024 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka wacce aka fi sani da Alhaji Halilu Dangiya Community Center wacce take Dogire a Yola jihar Adamawa mun hadu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da hasaukuwa da hasken littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi domin ya zama haske maganin duhu fitilla mai shiryar da zukata magana mai tsarki wacce take tsabtace zukata ta tsabtace tunani ta taimake mu da taimakon Allah wajen samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ya kaddara mana alkhairi a rayuwarmu ya raya mu rayuwa mai albarka idan ya tashi karbar rayuwarmu ya karbe mu a hali mafi kyau halin da ya fi so bayansa su koma gare shi a kan shi ya Allah muna roƙonka duk wani alkhairi da wata albarka da kake bayarwa a wannan wata mai albarka Allah ka ba mu babban rabo Allah ba dan halinmu ba sai dan tausayinka da jin kanka da rahamarka Allahumma amin na'am akramakallah
idan
ba manta ba jama'a masu albarka a majalisin da ya gabata ba mu gushe ba muna tattaunawa akan wannan aya mai albarka ta suratul jumu'a Allah subhanahu wa ta'ala yace kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi washahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun aya daga cikin ayoyin qur'ani mai tsarki mai albarka wacce take tabbatar da wani hukunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar akan duk wani mai rai wannan hukuncin shine al-maut ma'ana za a rayu wani kwana daya wani kasa da haka wani sati biyu wani wata wani shekara 50 70 80 kowa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya diban masa wanda wannan abin da aka dibar ma kowa a cikin mu an riga an dibe shi ne tun kafin ka zo duniya inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi ko hadithin ibnu mas'ud radiyallahu anhu a karshe fa yu'maru bi arba'in ko bi katri rizqihi wa ajalihi wa shaqiyin aw sa'id ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa tun mutun yana cikin mahaifiyarsa za a rubuta duk abinda zai wakana na rayuwarsa ta bangaren kwanakin da zai yi ajalinsa da arzikinsa duk abinda aka rubuta cewa zaka samu tabbas zaka samu komai a rubuce yake zaka yi kaza zaka yi kaza zaka taka gari kaza zaka je kasa kaza duka wannan cikin arzikinka ne da abinda Allah ya rubuta maka zaka ci kwayar shinkafa guda kaza zaka bige kaji guda kaza shanu kaza ko duka Allah subhanahu wataala ya san da wannan kuma an kididdige randa mutun ya ga mutun abinda aka rubuta masa ba yadda za a yi ya ƙara kwayar shinkafa ɗaya ko gero ɗaya ko wake ɗaya ba zai yi ba saboda me saboda istakmala rizqahu fi hadha aljanib ya ga mutun ya arzikin sa ta wannan bangaren sai dai wani bangaren idan akwai abin da ya rage shine sai kaga mutun ya daina cin abinci amma zai yana gani saboda arzikin sa ta bangaren gani bai kare ba arzikin sa na bangaren gani bai kare ba zai yi numfashi arzikin sa na numfashi bai kare ba kila zai iya motsi da hannunsa duka wannan ba su kare ba su ma lokacin da arzikin su ta wannan bangaren ya kare sai kaga hannun ya daina amfani ido ya daina gani da sauransu hankalin ma kila ya gushe Allah ya kare mu to a takaice da ajalinka da arzikinka da duk wani abin da zai wakana a rayuwarka a rubuce yake to wannan ajalin da yake rubutacce idan ya kare shine abinda ake nufi da ajali yazo mutuwa ta zo kenan ko shi yasa Allah ya ce walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha ai idza hana waqtu mautiha idan lokacin mutuwar wannan ran yazo to Allah baya jinkiri ba a canza kaza a ce to tunda dai yanzu wannan mutumin arziki ne alkhairansa har yanzu suna naso a cikin mutane bari a kara masa dama a'a babu ajalin in ya kare ki shi yasa zaka ga daukar rayukan mutane wani abu ne da zaka kira shi arbitrary ma'ana ba yadda zaka yi ka iya bayanin me da ni me in ba haka ba me yasa jaririn da ya fado yanzu aka dauke ransa ga wani kuma yana fito da Allah yana ta aikin asha bayan kasashi kuma an kyale shi mun fahimta ga wani yana sujada ya rasu ga wani yana rawa shi kuma yana da rai lafiyan sa da mun fahimta duka meye dalili abinda Allah ya rubuta kenan la yusalu amma yafalu wa hum yusalun ba wanda ya isa yace dan me haka Allah ya so to wannan shine ajali قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم كنا زون عندك أجل متور ذات زوس تردف باسكتن وندي يموت بني يسا يموت بعد بارر وندي يوان زد ري بني نوان لوكة يسا يكي دري أن يموت أنند رواند ذات شاشي أن أونا an tace an san cewa komai daidai ne babu matsala amma yanzu ba sa duniya mun fahimta ga wani kuma a bakin rafi kawai yake karkade ciyawa ya sha bakin sa ya sha kuma yana nan da rai to Allah ya farta mallan idan kulawa da lafiya ne misali me yasa wancan ya tafi mun fahimta shi yasa a mutuwar kowa akwai darasi amma dai daga cikin manya-manyan mutuwa da suke ba da darussa da mutuwar mai iko mai mulki mai karfin tattalin arziki saboda wannan yana tabbatar da cewa in ba sakaci bane inda haka ne ai an je asibiti an je Germany an je US an je Dubai an je kaza amma ajalin sai da yake mulkin ne to akwai kulawa shi kanshi lafiyar sa ma akwai wanda yake nuna masa cewa ya fi shi san lafiyarsa inda yana zaune za a ce ka tashi ka je ka huta yanzu lokacin bacci ne yanzu lokacin kaza ne mun fahimta amma duk da haka ajali yazo to wannan ita ce ma'anar fa innahu mulaqikum a kowane yanayi kake yanayin talauci yanayin rashi yanayin akwai yanayin ilimi yanayin jahilci yanayin mulki mallakar ka ake mulkar ka ake yi bawa ne kai ne bauta ne hidimta ma wani ma'aikaci ne mai sana'a ne mara sana'a mace namiji kowaye fa innahu mulaqikum ala hay'atikum ko ala ikhtilafi awda'ikum mutuwar ko ajalin zai zo muku bisa sabanin yanayin ku sabanin yanayi ta bangaren yanayin ku na rayuwa sabanin yanayi ta bangaren yadda mutuwar za ta zo wani ta same shi yana bacci a kwanta da shi lami lafiya sai a tashi babu shi ko Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى هكا الله سبحانه وتعالى انبت وان يا كنت بتي سي اتاشي ماشي وان yana tafiya ajalin zai zo yana tuki an dai ga azairi yayi accident sai a dauka accident din ne sanadiyar ajalin sa amma babu mamaki yana cikin tuki ne aka zara ran sai rasa control motar ta ci gaba da bandun-bandun har ta fadi sai a zo a ga accident amma kila asali ba accident din bane sanadi mun fahimta wani ajalin zai zo masa fa innahu mulaqikum cikin ma'anar mulaqikum kenan tunda yanayin mu ba ɗaya bane a koda yaushe so a sabanin yanayin mu ajalin zai iya zuwa a haka wani yana sallah wani yana karatu ko wani yana tasbihi wani yana kwallo wani yana rawa wasu suna dambe wani yayo sata an biyo shi a haka ajalin zai zo wani kaza fa innahu mulaqiki je mun ambaci cewa daga cikin albarkar luzumtar wata ibada ko wani aikin alkhairi ko wani lafazi mai tsarki shine albarkar tana na so ta gangaro lokacin ajalin mutum so da yawa duk abinda mutum ya saba aikatawa ko ya saba furici da shi zai wahala a kusa ko a nesa da ajalinsa ba ta ga ya aikata wannan aikin ba ko yayi a nesa sai Allah ya karbi wannan aikin ya sanya masa albarka sai ya ci cin albarkar wannan aikin na alkhairi har ajalin ya ko kuma ma ya kasance shi ne abinda zai yi na karshe a rayuwarsa Amir ibn Abdullahi bin Zubair dan gidan Abdullahi bin Zubair an ruwaito cewa lokacin da ajali ya zo masa wato kafin mu ci gaba akwai rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ga bawa ya fahimci ma ajalinsa ya zo sannan rahamar da ta fi wannan kuma a dacar da shi zuwa ga aikata aikin alkhairi ya cika da shi amma wanda yake fusata Allah yake abin da ba daidai ba shi har a gargarar mutuwa har yanzu ya riƙa ganin kamar yana da rai har yanzu ya rika ganin cewa ba zai bar duniya ba, har yanzu yana ganin cewa ciwo ne zai kawai zai tashi ya zo ya ci gaba da fantama ya ci gaba da rayuwa. Wannan yana daga cikin al-khusranul mubin, asara mai girma. Amma shi bawan Allah yana iya fahimtar rayuwa ta zo ƙarshe, sai Allah ya datar da harshensa da yin furici da abin da Allah yake so. Allah ya datar da zuciyarsa wajen ƙara taskanta imani da ƙaunar Allah da ƙaunar rahamarsa. Sai gabbai su sanyi na bautar Allah da zubewa a gaban shi da shirin komawa ga Allah, wanda wannan shi ne ma'anar ƙaunar haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala saboda ayyukan alkhairi da aka yi jiya da shekaran jiya. To Amir ibn Abdullah ibn Zubair lokacin da ajalinsa ya zo, yana cikin rashin lafiyar da ya gama fahimtar ajali ya zo, yana kwance sai ya ji an kira sallah, sai yake cewa yunada li salati wala uji, ana kiran sallah ba zan je ba, a ku daga ni zan tafi masallaci. Sai ya ce khudhu bi yadi, yana haka sai ya kasa tashi. Can ana ci gaba da kiran sallah, sai yake ƙara maimaita ana kiran sallah ba zan je ba, ba zai yi ba. Sai ya ce khudhu bi yadi, ku daga ni, ya matsa wasu sai da suka daga shi, haka aka daga shi a tsakanin kafaɗu guda biyu, aka shigar da shi cikin masallaci. Ya zauna sallah a zaune da mara lafiya ne, shi ya san me yake ciki. Aka kabbarta sallah raka'a ta ɗaya, ta biyu a sujada, sai ajali ya zo. Famata wa huwa sajid, ya rasu yana sujada. Ido wa mudu wa, ya san kima. Kai dai a zahiri ka san wannan mutumin banza, Allah ba zai masa wannan ba. Taufiki ne daga Allah, rahama ce da tausayi daga Allah ya ba mutum kyakkyawar ƙarshe. To yanzu tana ganin cewa shi wannan bawan Allah abin Amir bin Abdullah bin Zubair, idan babu kyakkyawar tuba, sannan kuma a rayuwar ba a shuka alkhairi ba a saba da sallar ba, shin zuciyar za ta motsa din ta ji an kira sallah? Dama jiya da shekaran jiya ta saba jin ana kiran sallah ba ta amsawa, shi yasa ba za ta ji komai ba. Amma saboda ansa kiran sallah ya zama abincin zuci, zuciyar ba za ta iya haƙuri ta ji kiran sallah kuma ta ƙi amsawa. Ina wanda bai zuwa sallar jami'i, sannan kuma kana so ka mutu kana sujada? A'a, in kana so ka mutu kana sujada, duk bayan awa biyu uku za a yi sallah. Azhar akwai sallah, la'asar, magariba, isha'i, asuba. To kalizumci yin sallah a cikin jami'i sai ajalin ya zo, ko dai ka gama sallar azhar, ko kana azhar, ko bayan asuba kana shauki da begen azhar ta zo ka ƙara ganawa da mahaliccinka, ko la'asar, ko magariba, ko isha'i, ka rufe yininka da sallar isha'i a cikin jami'i, ka kosa asuba ta zo ka ƙara haɗuwa da bayin Allah a masallaci, warka Umar rake, sai ajali ya zo maka, har yanzu dai kana tsakanin salloli. Amma kana ji kana gani a kira sallah ba za ka amsa, sai dai ka ɗan ja tabar maka a gefen ɗaki kawai kai sallah ko jaddumarka. Jama'a, inda haka ne da duk ba a gina masallatai ba, a ran ma ya yi sallarsa a gida, ni ma in yi, malam ma ya yi, wannan ma ya yi, kowa ya yi ta sallarsa a gida, to a rufe masallatai mana. Mun fahimta, yana daga cikin masifar da take samun wasu daga cikin bayan Allah, su ba tsakaninsu da sallar jami'i sai ranar juma'a, su ba su san wani abu sai idanu diya li salati min yawmil juma'ati, sai ranar juma'a. To wanda yace ka ansa kira idan an kira juma'a, shine yace kuma kai azhar, asuba, la'asar, magriba a cikin jami'i. Wallahi jama'a, ba sallar jami'i ba wai ana yin ta din a sauke nauyin da Allah ya dora maka bane, a'a, sallar jami'i ana yin ta ne domin a ni'imci da ni'imar da ke ciki. Ba sauke nauyi bane sallar jami'i, daɗi ne da rahama da falala da ni'ima da walwalar zuci. Wallahi al'azim, wata rana idan kai sallar asuba a cikin jami'i ka fito akwai wani abun da kila zaka rika ji a zuciyarka zaka rika lissafin me za a baka a daidai wannan lokacin ya baka dadin da kake ji ba ku ji wannan ba ba ku jin haka kai ba wai iskar ka rika jin iskar asuba ma bayan ka yi ibada akwai amfani da yawa lafiyar ka ne da sauransu to amma kafin nan natsuwar zuci da zaka rika ji kawai ni'imar ta kai ni'ima kuma wallahi wanda ya san wannan ni'imar zai yi bakin ciki a ce an haramta masa wannan ni'imar to ba wai sauke nauyi bane bari mu sauke nauyi ba sauke nauyi bane arihna bis salati ya bilal a cikin ta ne ake samun natsuwa da farin ciki idan kai rashin lafiya kai kwana biyu baka je masallaci ba ya kake ji duk kana da uzuri ya kake ji kana da uzuri fa daga Allah amma sai ka rika jin kunci ba dadi kuma a yinin ka ka jarraba ka ga yinin da yawancin sallolin baka samu sallar a cikin jami'i baka ji ya kake ji ka fara daga asuba a ce mutum bai samu sallar asuba a cikin jami'i sai ka ji albarka yinin kamar an dace an yanke a zahar ta zo ita ma tabarmarta ko da dumarta kaɗan ja ka yi la'asar ya za ka samu annurin da wassalatu nur da aka ce wassalatu alif wallam dinnan na assalatu nau'o'i ne na salloli daban-daban sallar da ta fi taka mafi kololuwar daraja to haskenta ya fi yawa ita ma kun fahimta sau da aka sallar da aka yi ta yadda ake so a fuskar da ake so a lokacin da ake so a inda ake so hasken da take bayarwa ba za a taba hada ta da hasken da ba haka ba ko kuma sallar da ba haka ba kamar yadda hai'a da yanayin yin sallar yake bambanta tasirin da za a samu da albarkar ta a cikin kwakwalwa da zuciya da rayuwa to dinin da ta zama ka yi sallah guda hudu a cikin jami'i ɗaya ne aka samu matsala za ka rika jin matsala a zuciyarka daidai gwargwadon wannan matsalar da aka samu na asuba a zahar ce a biyu ne ka bige ka samu uku daidai gwargwadon abinda ka rasa na sallar jami'i za ka rika jin kunci a zuciyarka amma fa wannan ga wanda zuciyar shi take da rai kenan har yanzu idan mutum ya ji bai jin komai duk ɗaya ne siyani to akwai matsala kenan mun fahimta akwai matsala din jikin wanda ya mutu baya jin komai saboda babu rai idan ka ji ana jin zafi to akwai rai ne so idan ka ji kana jin kunar ka rasa sallah a cikin jami'i kana jin ba dadi alama ce na cewa zuciyar tana da rai sai ka kara himma da karfafi wajen raya zuciyarka da yin abin da Allah yake so saboda haka wanda ya saba yin ibada kaza sai ajalinsa ya zo masa a daidai lokacin da kila ya yi wannan wannan ibadar sai ya kasance ta zama mata alama daga cikin alamomin da ke nuna kyakkyawar ƙarshe irin wannan waɗannan ibadojin jama'a suna bayar da wani ɗanɗano na musamman a duk lokacin da ajalin mutum ya zo ibadojin da ka saba yi suna ba da wani yakini wata natsuwa wata ƙauna ta zuci tsakanin zuciyarka da mahalicci wata walwala wani farin ciki lokacin da mutum zai bar duniya ba ruduwa mutum yake yi da aikinsa ya ce ai na yi kaza ba nau'i ne na ruduwa ba a'a nau'i ne na ajilu bushral mu'min wani sata da na dadi da ake fara baka dan taba wannan tun kafin ka bar duniya a duniya kar kai aikin to an karba kafin ka bar duniyan sai ka samu bishara da natsuwar ibadoji da ayyukan alkhairin da kake yi to shine sai ka ga wani ya bar duniya na murmushi wani ya bar duniya yana taza wani ya bar duniya yana alhamdulillah yana godiya ga Allah wani yana kaza wani yana mun fahimta kamar yadda muka ambata bawan Allah da ya ce mai ƴarsa a majalisin jiya cewa karki damu na yi sauka a wannan ɗakin sau 4000 ba yayi ne na babin ya bada labarin aikin alkhairinsa ba ai a wannan gabar ba wannan ake magana ba gabace ta kyautata ma Allah zato gabace ta zuciya ta gama yanke alaka da duniya da ita da duniya kawai gangar jikin ne take duniya amma rai dai kan ya riga ya fara barin duniya irin wannan shine abinda aka ruwaito daga Mu'adh bin Jabal sahabun manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ina son ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ina son ka to kajiya karshen rayuwarsa ta kasance Mu'adh bin Jabal da ajali ya zo masa yace ya Allah ka san cewa na kasance a rayuwata ina tsoron ka Allahumma in Allahumma innaka ta'lamu anni qad kuntu akhafuk ya Allah tabbas ka san a rayuwata na kasance ina jin tsoron ka wal yawm arju yau kuma tsabar kwadayin rahamarka ne da tausayinka da rahamarka sai yace Allahumma laqad alimta annani ma kuntu uhibbu ad-dunya بزرعي لجري الأنهار ولا لسقي الأشجار يا الله كاسن شيء وبعنا كون الدنيا كو إنا سنتا دن كون رجونا كون رنوما كوما لكن جداجي كون كائن الدنيا يا الله كاسن بعدهم وننتهي سام الدنيا يا الله كاسن شيء وإنا سن الدنيا نه سبودا sanya goshi a gabanka domin sujada ka san ina san duniya ne ya Allah domin kishin da mai azumi yake ji a yinin sa sanda yake azumi wannan shi ne ke kauna da duniya sai abu na karshe ya Allah ka san ina san duniya ne domin cankwashe kafa a gaban masu ilimi domin in ilmanci din wannan kawai na so duniya ya Allah yana gama fadan wannan sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fafadat ruhu sai ran shi masoyin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana so kaji kyakkyawan karshe jama'a me yasa aka samu wannan kyakkyawan karshen saboda jiya da shekaran jiya akwai karfin tattalin arzikin ibada da aka aje yau an yi investment yau sai aka girba in baka shuka ba ba za ka girba ba yasa malamai suke cewa a lokacin da ajalin mutum ya zo kowa yakan hararo ayyukansa kai inda ajalin ka zai zo yanzu wani aiki zaka hararo ka kyautata zaton cewa zaka samu dace a wajen Allah da ni mai magana an fara tambaya kaina wannan kai ma mai girgida kai kai ma mai tagumi kai ma kowa ya tunani me kake tunani cewa irin na dan yi kaza fa na dan yi kaza ba wai kana tunanin cewa wannan zai tabbatar maka da rahamar Allah ba a'a yar matakalar da zaka taka ka kyautata ma Allah zato cewa eh alhamdulillah mun dan yi ayyukanmu dariya suka cika su yanzu ayyukanmu da san ayaba mana su yin yawa ayyukanmu da kowa yana so kullun shine a gaba shi kullun liman ne ba zai yadda ya zama mamu ba a rayuwa mun fahimta ayyukanmu da kasala ta yi mana yawa ka dan aikata aikin alkhairi ma a yi ni da rana sai ga a yi ni da dare sai ga da kirkake kai ka ce an daure zuciyarka ne daga banka kada su aikata aikin alkhairi ko kuwa a rayuwar nan tamu da abubuwa masu haifar da karkatar da tunani suka yawa gabas da yamma kudu da arewa sai ka yi da gaske a yininka da daranka za ka dan kukuta daga saban Allah kuma ka dan tattali wani abu wanda a wannan yinin za a ce eh wannan ya kukuta na alkhairi ne za ka samu gajiyar san ka koma ga Allah shekaranka 30 40 50 ka dan yi tariya yanzu a daidai wannan lokacin ka tuno daga shekara 30 din 40 yanzu 50 me kai ma a duniya me wanda kai ma a karan kanka in ka daga zaka gaishe da kanka kace eh alhamdulillah nayi mun fahimta wannan abin tunani ne wannan tunanin idan baka yi ba yanzu to zaka zo kai shi lokacin da tunanin bai da amfani tabbas za a bijiro maka da rayuwarka zaka za a yi maka tariyar abubuwan da ka aikata zaka gansu kirice a ƙarshen rayuwa sannan zaka fi ganin su gaba daya lokacin da tabyabu wujuhun wa taswaddu wujuh wasu fuskoki za su yi baki wasu kuma fuskokin za su yi fari yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida lokacin da kowa a cikin mu zai ga abin da ya aikata mai tsabtataccen tunani mai kyakkyawan lissafi mai basira shi ne wanda ya yi tanadi da tattali domin farin cikin gobe ƙarshen nan da ake cewa ajali ajali jama'a ba ma kokwanton zai zo to tunda ba kokwanto me yasa za ka yi sakaci ka shagala da wata rayuwa ta ɗan mintoci ta ɗan awowi wallahi al'azim idan ajalin mutum ya zo zai kalli rayuwar nan zai ga ka allan yalbas illa sa'atan min nahar kaman wuni kawai yayi fa ya zo kawai fit ya wuce ko a lissafi aka ce maka ga daɗin minti goma yanzu amma ga daɗin awa goma amma ka yi haƙurin yanzu din ka ji daɗin awa goma gobe mai hankali daɗin awa goma zai zaɓa to ina ga daɗin shekara goma miliyan goma shekara biliyan goma shekara illa ma sha Allahu shikenan sai ka yarda don wani jin daɗin duniya don wata ƴar tsaba don wani kuɗi da zaka danne din kawai ka cuci mutum ya cuci wani wai din ya ci abinci mai daɗi ya sa riga mai kyau ya shiga mota mai kyau ya yi gida mai kyau da kuɗi da dukiyar wani daɗin taƙaitaccen lokaci amma wahala azabar har abada ina lissafi yake a nan magabata sun kasance a kan abin da yake nasu nema halak malak halaliyarsu suna kore su suna jin cewa ya dame su kamar ƙuda a kunnensu ina ga wanda yake ba na daidai ba ne ba na halas ba Abdulrahman bin Auf so da yawa ba so ɗaya ba ba so biyu ba kun san yana da ƙarfin tattalin arziki yana da rufin asiri babba so duk wanda yake da rufin asiri kuma an zo cin abinci zaka gani a kas a gidan shi za a sanya kwanuka daban-daban ba so ɗaya ba so biyu ba Abdulrahman bin Auf zai yi azumin nafila amma idan ya zo zai yi buɗe baki ƙarshen al'amari sai dai a kwashe kwanukan ba zai iya cin abin da yake ciki in ya kalli kwanukan sai ya fara tuno cewa anya bai shiga cikin waɗanda Allah ya ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ba wastamta'tum biha bai shiga cikin wanda aka gama bashi rabo ba kun shagala kuna ta cin daɗi shikenan halas din sa ne fa babu kwabon wani a ciki to ina ga kwabon wani ina ga wanda zai danna kuɗin wani din ya ji daɗi ya ciyar da iyalansa wannan bai yi daidai da aikin hankali ba jama'a so a takaice mu gane cewa dukkan abin da mutum ya aikata na kirki ko akasin haka shi ne yake determine shi ne yake tabbatar da taimakon Allah samun hutunsa ko kuma akasin haka wanda wannan shi ne yankin abin da hadithin mu na jiya wanda lokaci mana halinsa lokacin da manzon rahama su hadithin al-bara bin azib hadithin da al-imamu ahmad الإمام أبو داود دا ترمذي دا ابن ماجة دا كفكر ويتو حديثي إن كان تتشي من زرعما صلى الله عليه وسلم ونباوا الله دا جشتين صحبا سيا رسو أجر مدينة رجل من الأنصار سي من زرعما صلى الله عليه وسلم يرك ونن ممتين فو ونن غاور da aka je bara bina bina azu yace walamma yulhad ma'ana an fara haƙarami na tsaki na farko ana haƙarami na biyu na cikin lahadi kenan ko to ana daidai wannan sai manzara masa sallama sai ya zauna kaga halaccin jama'a makabarta amma ba akan kabari ba sai sahabbai suka zauna a gefen shi suka kewaye shi ka anna ala ru'usihim at-tayr bara yace kai ka ce akwai tsuntsaye a kansu dalili shine na farko a makabarta ake na biyu zaman da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zama ne wanda a cikin sa akwai karatu akwai sako wanda body language ko jikin manzara masu sallallahu alaihi wasallam yake isarwa manzara masu sallallahu alaihi wasallam kuma da ya zauna sai ya dauki wani ice sai ya dukar da kai yana karsan kasa sako ya gama isa sai suke shiru kowa ya dukar da kai ina wanda zaka ji a makabarta ina makabarta gani nan zan fito sai nazo yanzu kaza bari mu gama wallahi wallahi wani lokaci a makabarta zaka iya jin wani sun ja gefe suna ciniki ah wannan abun fa ba a haka zan siyar ba ka bari bari mu gama in fita ma ka rashi من لم تفيده عبرا ايامه كان العمى اولاده كان العمى اولاده من الهدى وند يو ده كلن ده yanayin da yake samun kanshi bai bashi karatu da darasi ba to gare ya zama kawo din makanta ba ta ido wace makanta zuci ita ce makanta so sabban manzara masu sallama suka yi shiru da suka yi shiru sai manzara masu sallama sai ya daga kanshi da ya daga kanshi sai ce isa'idu billahi min azabil qabr maganar farko kenan ku nemi tsaron Allah da azabar kabari kun ga wa'azi da abin da yake faruwa a lokacin kenan kowa yana ganin kabarin ana haƙawa kowa ya san wannan da ya rasu gashi a gefe sai ake wa'azi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi tsaron Allah daga azabar kabari fa kaga an tabbatar da azabar kabari ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara maimaitawa ku nemi tsaron Allah da azabar kabari fa abara ya ce ko so biyu ko so uku kaga kokarin nakalto yadda ya kasance babu dadi babu kare babu ragi babu kare sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sai ya fara bada labari labarin da hakika ce take tabbatar da hakika labarin da wannan labarin da zaka ji wani ya riga ya ga labarin kiri kiri kuma ya wuce wannan yanayi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace bawan Allah idan mumini ne ya ba duniya baya ya fara fuskantar lahira rayuwa abin nan tafiyar gaskiya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya aiko mala'iku na rahama masu harshen fuska kai ka ce fuskar su kamar ka ce rana ma albarka wajen haske Allah Allah ya sa mu arba da su Allah ya sa mu ga waɗannan bayin nasa masu daraja lokacin barin duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ya gansu maddal basar karshen ganin sa iya ganin sa ga mala'iku kenan wannan yake nuna maka Allah ne kadai masanin adadin mala'iku wata duniya ce ta adadi wacce kwakwalwa ba ta iya fahimtar ta sai dai kai imani kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai malakul maut ya zo shi kuma zai zo sai ya zauna ko ya tsaya a gefen kanshi za a zo da likafani mai daraja na aljanna da turare mix na turarurruka ba turare guda ɗaya ba turare daban-daban wanda na alfarma na daraja daga aljanna manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace ba a samu wani turare mai kanshi a bayan kasa da yake wannan ba ko kuma mafi kanshin turare a duniya da aka sani to bai kai wannan ba sai su zo da shi sai malakul maut mala'ikan mutuwa sai ya kalli wannan bawa na Allah dalilin yanayin ma zai sa ba shi za a yi ma magana ba jikin ya riga ya zama dead ya ba ta jikin ake ba rai za a yi magana da rai za a yi magana sai mala'ika ya ce ayyatuhar nafsu tayyiba ko ayyatuhar ruhu tayyiba ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ya kai rai mai tsarki ya kai rai mai daraja daga ina aka samu tsarki daga imani da qur'ani da sunnonin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da aikata su da kauce ma ayyukan asha da ayyukan lalacewa da ayyukan da Allah bai so yanzu da ake maganan nan kowa a cikin mu yana so ya ji sautin mala'ika yana faɗa masa wannan ko ba ma so kowa yana so ko yanzu to an faɗi farashin jin wannan sautin akwai sadakin da ake biya a ji wannan sautin shi ne ka yi abin da Allah yake so ka kauce ma abin da Allah bai so shi ke meye kake gani yanzu in muka taka burki meye kake gani a duniya da daɗin shi da ƙaunar da kake masa za ka yi fofitin ko za ka haƙura da wannan sautin na mala'ika da za ka ji na yardar Allah ka gwammace ko mutum ya gwammace ya ji daɗin duniyar amma ya rasa jin wancan sautin don girman Allah a yanzu workshop spiritual workshop kowa ya yi tunani meye kake gani da kake ƙauna kake so a rai da darajarsa ta kai ka manne masa ka saba ma Allah dan san wannan abun amma ka hakura da wancan sautin da zaka ji na wanda yake tabbatar da Allah ya yarda da kai akwai to ka ce babu da bakinka to ka ce babu da zuciyarka da gabanka da aiki kenan daga nan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace sai wannan ran ya gangaro ya fito daga jikin bawan Allah wannan wanda ajalinsa ya zo cikin sililif cikin sauki kai ka ce ruwa ne yake kaman ka karkata bakin abin nan gora ko wani abu ruwa kawai ya gangaro sililif haka manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace yana karba malakul maut yana cire ran ran na fitowa yana daukansa ta barfati ayin cikin kyaftawar ido ko kasa da haka sauran mala'ikun nan cikin hanzari za su karɓa kamar ka ce kai ka ce ma hannun shi bai rike ba saboda saurin karɓan sai su karɓa sai su sanya ran a kan wannan likafanin na aljanna sai sama mai daraja babu inda za a wuce da wannan ran sai mala'iku sun ji kanshi sai su ta tambaya wannan waye sai a rika cewa hadhihi ko hadha ruhu fulan ibn fulan wannan ran wane ne dan wane sai a ambace shi da mafi soyuwan suna gare shi a bayan kasa ka kaddara sunanka ake faɗa a wannan lokacin wata ni'ima ta kai wannan Allah ya sa an ambace mu Allah ya sa ambace mu Allah ya sa ambace mu irin wannan ambacin daga nan sai a je sama ta daya ana zuwa sai mala'iku su ce ran wane ne dan wane sai a bude sama ana budewa kanshi zai cika kanshin wannan ran zai cika sararin samaniya wasu daga cikin mala'iku in ji manzon rahama sallallahu alaihi wasallam masu daraja a sama ta daya su za su raka ran har zuwa sama ta biyu sai su dawo yan na biyu a samu wasu masu daraja su raka haka haka har a je sama ta bakwai daga nan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku rubuta ayyukan bayan nan nawa a cikin al-illiyin ko al-illiyum wata daraja ta musamman wata daukaka wacce babu daukakar da ta kai wannan daukaka a irin wannan yanayi wasu ga cikin malamai kamar yadda Allah ya tabbata ya ambata kitabun marhum suka tafi akan cewa littafi ne mai daraja wanda aka rata ya shi a karkashin al'arshin Allah anan za a rubuta ayyukan wannan bawa rubutawa ta daraja rubutawa ta musamman ba irin rubutun da mala'iku suka rubuta ayyukan shi a bayan kasa san da yake rayuwa ba wannan rubutun bane ai wannan an riga an rubuta wa inna alaikum la'afidina kiraman katibi ba wannan rubutun ake magana a takaice daga nan sai Allah subhanahu wataala ya bada umurni a dawo da ran duniya da ma min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra idan aka cikin wani hanzarin da Allah ta dai ya sani wani sauri ne da kwakwalwa ba ta san shi ba saboda duk ma'aunin mu muna aunawa ne da abinda muka sani na duniya kuma ba maganar duniya ake ba yanzu daga nan sai a dawo da ran bawan Allah a daidai lokacin da ɗan uwan shi sun gama rufe shi yanzu abinda nake so ka hararo sahabbai suna jin wannan maganar daga bakin da sun san baya ƙarya in huwa illa wahyu a kuma ga kabari suna gani ana hakawa saboda tsabar tafirantuwan ne bara ya ruwaito ya baka bayanin duk abinda manzara masu sanar ya fara daga nan me zai faru raina shiga jikin dan adam a kabari bayan an gama rufe shi a wata riwaya aka ce bawan Allah nan a lokacin yana jin sautin karan takalmin ƴan uwansa da suka juya za su suka bar shi take anan sai mala'iku biyu su zo masa fayujlisanihi sai su tayar da shi su zaunar da shi fayujlisanihi saboda yana kwance ne sai ya zama na zaunar da shi sai ya zama ijlas kenan a zaunar da shi daga nan sai a fara tambayar kabari in ji manzara masu san sai a ce man rabbuk waye ubangijinka rabbi Allah ya bada ansa daga nan a ce masa ma dinuk me addininka ya ce dini al-islam addini na musulunci wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me za ta ce akan wannan bawan Allah wannan mutumin da aka aiko muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ya ce mun yi imanin da shi manzon Allah ne mun gaggata shi a wata riwayar a tambaye shi me aikinka ko me iliminka wanda yake da alaka da wannan abubuwan sai ya ce ya Allah mun nayi riko da littafinka na gaggata shi kuma nayi aiki da shi fa yunadi munadi sai wani mai shela yayye kuwa ya ce an sadaka abdi bawana yayi gaskiya sai Allah subhanahu wataala ya bada umarni cewa na farko a bude masa daga kabarinsa madda basarihi iya karshen ganinsa na biyu a nuna masa palace ɗinsa da gidansa da yake jiransa aljanna kuma a haka tunnel a isar da tunnel ko rami na kai tsaye wanda rahama da nafahat da iska mai daɗi za su rika zuwa kai tsaye daga gidan shi na aljanna har zuwa kafarinsa waye ba da wannan labarin as-sadiqul musduq wallahi al-azim wannan hakika ce da lamir ya tafiha babu ta baba ko kuma kokanto a cikin daga nan Allah subhanahu wataala ya bada umarni ai masa shimfiɗa sai kana ganin yana nan a kabari a kasa amma ba a kasan yake ba wata duniya yake wacce Allah kadai ya san mece ce wannan duniya sannan a sanya masa tufa ta aljanna can bayan wani lokaci sai wani mutum da kyakkyawar siffa da hai'a ya zo mutumin nan bawan Allah da yake kabari yana ganin shi sai ya ce kai madalla da wannan fuskar mai daraja kai kuma waye ganin wannan fuskar ma wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin kabari sai ce ana abduka ana amaluka salih ni ne aikin ka na duniya da ka kasance kana aikata me kake tunani zaka gani na aikin ka a kabarin ka ita ce abun tambaya yanzu shine abun tambaya yanzu wani aiki ne a cikin ayyukan ka zaka so ka hadi da shi a kabarin ka kafin kiyama shine workshop din duk wata gaba ka sai ka tsayawa kana tambayan kanka to yanzu in kai ne wani aiki ne kake ganin daga cikin ayyukan ka yanzu in ka ganshi a kabari zaka ji dadi daga nan bawon Allah nan zai fara shiga ni'ima sabuwa har ya fara rabbi aqimis sala Allah ka tayar da kiyama Allah ka tayar da kiyama saboda me saboda ya hango dahir ya fahimci cewa wannan ni'imar da yake ciki starter ne kawai wani dan somin tadi ne amma the opposite side of the coin in ka juya kwaban inji manzara masu salama wanda yake ba mai imani ba to wata masifa ce kuma da wani bala'i shi kuma tun a fari lokacin da ajalinsa zai zo mala'iku ne su ma za su zo masa madda basarihi iyakan ganinsa amma sudul wujuhi masu tsananin bakin fuska ganinsa ma razani ne da firgici da tada hankali yana tada hankali malakul maut shi ma zai zo ya zauna ya tsaya a gefen kanshi sai ya ce ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab ya ce mummu wannan ran ya kai wannan ran mara tsarki tantiri wanda ya aikata ayyukan ash'a bayan ƙasa ki fito zuwa ga fushin Allah da azabarsa sai ka ƙara tambayan kanka wani daɗi ne ya isa ya shagaltar da kai har ka ji cewa gara ka ji wannan daɗin a duniya amma kuma kunnuwan mutum su ji wancan mummunan lafazin lokacin da zai bar duniya wallahi alazim babu wallahi alazim babu wallahi alazim babu ba wani gida ba ba wata mota ba ba wata mata ba ba wani ɗa ba ba wani tsumman shirme ba wallahi alazim ba abin da ya kai wannan ya isa ya shagaltar da zuciyar mai imani har ya manta da wannan abin da yake jira shirme kan shirme me zai faru manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace fatatafarraqu nafsuhu fi jismi sai a cikin kyaftawa da bismillah sai ran ta arce a guje ta koma cikin jikin shi ran ya koma yana yawo yana circulating yana zagayawa cikin hanzari ko ina yana bi saboda tsoron mala'ikan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ikan mutuwa sai ya fisgo ran kamar yadda ku ji wani misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga kamar yadda ake fisgo mashi wanda yake da kawuna daban-daban daga jiƙaƙƙiyar auduga mai kauri auduga cunkusasshiya a jiƙata ta jiƙe sai a kawo misali wani ice ko wani tsinke na ƙarfe ya zama mai kawuna a cusa shi a ciki sai yanzu a ce ana so a zaro shi annabi ya buga maka wannan misali ne din ka ji a jikinka abinda suke ji yanzu domin ka raina komai a duniyan nan in ba zai baka yardar Allah ba wallahi komai ka raina shi bawan Allah haka za a fisgo ran wannan an baka misalin abinda kwakwalwarka za ta iya fahimta daga nan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce ana zaro ran mala'ikun nan masu bakakin fuskoki ba za su jinkiri wajen saurin fisgar da ya fitar wannan ran ba wannan zai ake zarta ke za a fisgo za su karɓi ran cikin hanzari su sanya shi a cikin wani mummunan tsumma na azaba da aka zo da shi sai su yi sama da shi duk in aka yi sama babu wani ayari ko wani yanki na mala'iku da za su ji wannan za su ga wannan ran an zo wucewa da shi face sai sun ji sararin samaniya ya cika da doyi a rika cewa wannan ran wane ne dan wane ana faɗan munanan sunayen shi waye zai so a ambace shi a irin wannan yanayi sai a je sama ta daya sai a je sama ta daya sai a bude sai a nemi bude ma wannan ran sama a daidai wannan lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanta Innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabu as-sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Manzara ma sallallahu alaihi karanta wannan ayar yace wadanda suka kafirce ma umurnin Allah suka yi girman kai wajen bauta masa annabi sallallahu alaihi ya bada labari yace Allah yana cewa la tuftahu lahum abwabu as-sama'i ko la tuftahu lahum ko la yuftahu lahum abwabu sama ba za a bude musu kofar sama ba wannan ran ba za a bude mata kofar sama ba wani abun duniya ne darajarsa da kimarsa ya kai a ce garan mutum an je sama ta daya za a bude a ce ba za a bude ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga nan Allah zai ba da umurni a dawo da ran ba wai dawo da shi za a yi ba wurgo shi za a yi sai annabi sallallahu ya karanta fadin Allah subhanahu wataala wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq za a wurgo ran idan aka wurgo wujuji da za a yi da ran iskar sama jama'a kun san meye karfin iskan da take sama ba irin iskan da take kasa bane haka za a wurgo wannan ran iskar duniya ta sama sai ta yi wujuji da wannan ran sannan a wurgo ran ya zo ya kutsa cikin kabarin wannan bawan Allah ya koma jikin shi da wannan kadai da nan za a tsaya da ya isa to yanzu za a fara sabon zance sai mala'iku su zo masu tsananin bakin fuska masu razani masu firgitarwa fayuji lisani sai su zaunar da shi idan suka zaunar da shi a lokacin za a yi tambaya man rabbuk waye ubangijinka sai dai ha ha ba iya amsa waye me addini ka me za ka ce a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya amsawa masu imani su sun samu yusabbitullahu alladhina amanu Allah ka tabbatar da harshen Allah ka tabbatar da harshen Allah ka tabbatar da harshen daga nan ne za a fara dukan wannan bawan Allah in ji manzara masu salam kafin dukan za a umurci kasa ta matse shi matsan farko sai ka fadar dama ta koma hau me a duniya me duniya tsinanniya me a cikinta wallahi jama'a da gaske nake faɗan wannan lafazin kai tunani me ya kai daraja da kimar a ce azabar minti ɗaya na kabari a ce ka fadar dama ta koma hagu me daɗinsa ya kai a ce wai saboda shi mutum ya samu wannan azabar wallahi alazim babu idan ka ga ka hararo wani abu to tunanin ne mai da tsarki Allah ta amintar da mu azabar kawai istaidu billahi min azabil qabr jama'a manzon rama sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu mun nemi tsaron Allah da azabar kabari ni ma kuma na isar manzon rama sallallahu alaihi wasallam da abin da yace mun lizumci neman tsaron Allah da azabar kabari Allah ka kare mu daga azabar kabari Allah ka kare mu daga azabar kabari wannan abin hakika ne kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum yau dinnan wani ya bar duniya yanzu dinnan wani ya bar duniya an jima wani zai bar duniya gobe ma haka Allah ka ba mu kyakkyawan kashi wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi